This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarrafi Alhashin Gumel tare Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri a daren yau Litinin 6 ga watan Janairun shekarar 2024. A cikin shirin za a ce kungiyar Serb mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta nemi kamfanin NNPCL na Najeriya da ya bayyana hanyar da wasu maƙudan kuɗaɗe suka silare. Haka kuma za a ji cewa Najeriya ta fara ɗaukar matakin kare ƙasar daga wata sabuwar cuta mai sarƙaƙe numfashi ta ɓulla a ƙasar China. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwari zai kamana. Daga nan za mu ji labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad Lalo ɗauke da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da yin murabus daga shugabancin jam'iyyar Liberal sakamakon karuwar rashin gamsuwa da jagorancinsa bayan barin mukami na bazata da ministan kudinsa ya yi. Lamarin da ya fito da girman baraka cikin gida a jam'iyyar. Ranar Litinin, Trudeau ya ce rikice-rikicen cikin gida sun nuna cewa ba zai iya zama zaɓi mafi kyawu a zaben gaba ba. Shugaban na Canada mai shekaru 53 zai ci gaba da kasancewa a matsayin Prime Minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar ta Liberal. Wani jami'i da ke da masaniya kan lamarin ya ce majalisar dokoki wadda aka shirya ta koma aiki ranar 27 ga watan Janairu za a dakatar da ita har zuwa 24 ga watan Maris. Wannan lokaci zai ba da damar gudanar da zaben shugabancin jam'iyyar ta Liberal. Yankin Washington DC a nan Amurka ya fuskanci guguwar dusar kankara yayin da majalisar dokoki take zaman tabbatar da zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma ake shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban kasar Jimmy Carter da ya rasu a makon da ya gabata. Ana ci gaba da aikin kawar da dusar kankarar a manyan hanyoyi da wuraren shakatawa masu jan hankalin masu yawon bude ido a yankin na Washington DC kamar ginin majalisar dokoki ta Amurka, Fadar White House, ginin Washington Monument da kuma babbar majami'ar nan ta Washington National Cathedral. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani muhimmin mataki na miƙa mulki a tsarin demokradiyyar Ghana, shugaba Nana Akufo-Addo ya jagoranci zaben shugaban kasar John Dramani Mahama a wani rangadin fadar shugaban kasar ta Jubilee House a yau Litinin 6 ga watan Janairu. Wakilinmu Hamza Adams ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton da za ku ji.
Zababbin shugaba John Dramani Mahama ya yi wannan rangadi ne tare da zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa Farfesa Jinnan Opoku Ajuman. A haduwarsu ta farko a nan fadar shugaban kasar, shugaba Akufo-Addo ya yi wa John Dramani Mahama marhabi tare da mataimakiyarsa yana mai cewa, ina sake taya ka murna kan gagarumar nasara da kai tare da jam'iyyarka kuka samu a ranar 7 ga watan Disamba da ya gabata. Ina kuma taya mataimakiyar shugaban kasa ta farko a tarihin kasarmu sannu da kokari, dukkan mu muna miki fatan alkhairi. A yau Litinin ne majalisar dokoki ta 8 za ta nidi tabamanta domin shigowar sabuwar majalisa ta 9 a jamhuriya ta 4 wanda ta fara aiki a shekarar 1992. Da misalin karfe 12 na dare ne za a rantsar da sabbin 'yan majalisa, inda jam'iyyar adawa ta NDC ta samu rinjayen kujeru 183 akan jam'iyyar MPP mai ajiye mulki gobe da ta samu kujeru 88. Sa'annan akwai kujerun independent 4. A gefe guda kuma tuni ofishin shugaban kasar mai jiran gado ya bada sanarwar manyan baki da za su halarci taron rantsar da shugaban kasa gobe 7 ga watan Janairu. Haka zalika Shalanda Dion, babban daraktan ofishin gudanarwa da kasafin kudi na kasar Amurka, za ta jagoranci tawagar gwamnatin Amurka zuwa bikin rantsar da shugaban kasar. Sai kuma wasu baki a nan nahiyar Afirka, musamman shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da dai sauransu. Musa Sharif Nuhu Nalayya, tsohon jakadan Ghana ne a Guinea, kana mai sharhi akan siyasar kasa da kasa, ya mani ƙarin haske kan manyan baki da za su halarci taron.
Hakikanin gaskiya kasan yanzu duniya ta sake, kuma don da aka yi zaben kasa, zaben sabon shugaban kasa na demokradiyya, aksari za a ga dukkan shugabannin kasa especially na karkarun guda uku da kaman nan Afirka ta yamma, za a ga kusan shugabannin kasa za su zo su mara baya don abu ya yi kyau saboda ƙara ɗora dankon zumunci na kuma mulkin demokradiyya wanda ake so ya dore.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Mahmud Lalo kine karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar Serap mai hafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta buƙaci shugaban kamfanin NNPCL da ya bayyana hanyoyin da wasu maƙudan kuɗaɗe suka ɓaci, waɗanda aka ware naira biliyan 825 da kuma dalar Amurka biliyan 2.5 don gyara ko sabunta matatun man fetur ɗin Najeriya, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Rukayya Basha ta haɗo mana.
Kungiyar da ke fafutukar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta yi kira ga kamfanin albarkatun man fetur ta Najeriya NNPCL da babban jami'in kamfanin Melikari da su fito su yi wa 'yan ƙasar cikakken bayani kan ɓacewar naira biliyan 825 da kuma dala biliyan 2.5 da aka ware domin gyaran matatun mayin ƙasar. Kungiyar ta Serap ta ce bayanin ɓacewar waɗannan kuɗaɗe na daga cikin rahoton da babban jami'in bincike na ƙasar ya fitar a ranar 27 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Serap ta buƙaci Melikari da ya lalabo tare da miƙa mutanen da ke da hannu wajen karkatar da kuɗaɗen ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da ICPC. Serap ta ƙara da cewa ire-iren wannan badaƙala na kuɗaɗe na kassara ci gaban tattalin arzikin ƙasar da kuma jefa 'yan ƙasar cikin mawuyacin hali. Kungiyar ta Serap ta ce ta ba wa kamfanin na NNPCL kwanaki 7 domin su fito su yi wa 'yan ƙasa bayani game da inda kuɗaɗen suke ko kuma su fuskanci shari'a. Kabir Sa'idu Dakata da ke matsayin babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da adalci wato Kaja ya ce wannan yunkuri na kungiyar Serap abu ne mai kyau kuma kamata yi hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa suna bibiyar irin wannan al'amari.
Alhakinsu ne su fito kowane 100 na arzikin 'yan Najeriya su tabbatar da cewa suna bayani dalla-dalla akan yadda suke tasarrufi da waɗannan kuɗaɗe. Kuma alhaki ne da ya shafi hata su hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance suna bibiyar wannan al'amari domin tabbatar da cewa ba a saba ƙa'ida a gurin gudanar da waɗannan al'amura ba.
Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya ce dama akwai ayar tambaya ga shugaban kamfanin na NNPCL game da yadda yake tafiyar da kamfanin.
Yanzu kullum in aka yi magana ƙarin mai sai ya fito ya ce a ba gaskiya bane, amma kuma ba a yin sati da yin magana sai iske an zo an yi magana ƙarin mai.
Na yi kokarin tuntubar kamfanin na NNPCL game da wannan zargi sai dai hakata bata cimma ruwa ba domin ba su amsa kiran da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba. 'Yan kasar je na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gayi da Rukayya Basha, gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakai a filayen jiragen sama dangane da ɓarkewar wata cuta a ƙasar China mai nasaba da numfashi da ake kira HMPV, kamar yadda za a ji daga wakilinmu na yankin Niger Delta Lami da Abubakar a wannan rahoton.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta kasa kuma ta tsare musamman a tashoshin jiragen sama na fadin Najeriya domin tantance 'yan kasar Sin wato China da ke shigowa kasar sakamakon bullar wata cuta mai suna metapon virus, cutar da ke da wani virus mai hatsarin gaske ga dan adam, cutar da aka tabbatar ta bulla a kasar ta Sin wato China musamman a 'yan makonnin da suka gabata, tuni dai ta fara yaduwa zuwa wasu sassan duniya. Gwamnatin Najeriya dai ta ce dole ne ta ɗauki matakan da suka kamata domin tabbatar da cewar 'yan ƙasar Sin wato China da ke zuwa ƙasar sun shiga wani yanayi na tantancewa domin tabbatar da lafiyarsu da tabbatar da cewa 'yan ƙasar ta Najeriya ba su kamu da cutar ba. Mustajid Idris shi ne babban darabta na hukumar nan ta NCDC ya ce,
so we continue to watch because we are seeing many suspected cases.
Yana cewa ne tuni wannan cuta ta bulla a kasar China a baya-bayan nan, shi yasa muka dauki matakai domin gujewa samun barkewar cututtuka daban-daban a Najeriya. Ya zama wajibi mu yi kafa-kafa wajen gujewa cuɗanya yayin tarurrukan, saboda haka mun dauki matakai musamman a filayen jiragen sama domin tabbatar da cewa duk wanda ya fito daga kasar Sin, wato China, sai an tantance shi don gudun yaduwar wannan cuta. Kuma nan gaba kadan za mu sanar da hali da ake ciki da kuma matakan da ya kamata a dauka dangane da wannan hali da aka shiga na barkewar wannan cutar. Ya sa na tuttubi wani kwararren likita a kasar, Dr. Umar Samba, kuma ga abin da yake cewa dangane da matakan da ya kamata a dauka.
Matakan da ya kamata a dauka shine, na farko a ba ma'aikatan lafiya goyon baya da abubuwan da za su gaya ma mutane wanda za su kare kansu, don wannan kare shi zai hana yaduwar cutar. Kalubale duka yi bayan mutane su yadda da cewa akwai rashin lafiyan wajajen da aka iya yin gwaje-gwajen a tantance rashin lafiyan, sannan kuma da magungunan da ya kamata a ba mara lafiya. To sannan kuma inda abun zai zama babban matsala shine in ya riga shiga mutane kafin a gano dawa-dawa ya yi hudda da su.
Hukumar hana yaduwar cututtuka ta kasa dai tuni ta sanar da cewar wannan cutar ta kasar China ta tabbata kuma ta ba da matakan da ya kamata a dauka. Ga ma abinda wasu ƴan kasar ke faɗi dangane da wannan cuta.
Amma dai matakin da wannan gwamnati ta mutu dauka lalle abun da NCD si abu a yaba ne, saboda shigowar wasu daga China zai iya sa cutar ta kare yaduwa. So matakin da ita NCDC ta dauka da ita gwamnatin Najeriya abu ne wanda mu mun ji dadin shi matsayin mu na ƴan ƙasa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gai da Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masuwari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ya'yanmu suna kallo ana ebo wannan arzikin na inda muke, amma mu an ce dole burbuji za mu ɗauka mu da mu da ya'yanmu.
Wurarenmu da mun ka saye wani na aiki yana fidda arziki, mu muna saya muna kallon shi, to gwamnati ya shiga tsakaninmu.
Garinmu ne Kwandago, mu gona kanmu ne kakanni da kakanni. An hana mu mai aiki yaranmu, kuma Najeriya ba ta shigowa.
Yau shirin na jamhuriyar Niger kan batun kwace haƙƙin aikin haƙar ma'adanai daga hannun ƴan ƙasar. A dakace mu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla, masu ware barkamu da sabuwar shekara da fatan yadda muka ganta lami lafiya za mu ga ƙarshenta cikin aminci da ƙoshin lafiya. Masu ware ɗimbin al'ummomin da ke aikace-aikacen haƙar ma'adanai a garin Kwandago na yankin ɗan Isa a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar na ƙorafi kan yadda suka ce hukumomin ƙasar sun kwace haƙƙin haƙar ma'adanai daga hannunsu, kuma suka miƙa wa wani kamfani na ƙasashen ƙetare al'amarin da suka ce tauye haƙƙinsu ne na walwalar tattalin arziki. A can baya dai hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun dakatar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan a wancan yanki, biyo bayan wani riftawar ramuka a wani bangare na shiyar da ake aikin haƙo ma'adanan, kuma har ma mutane suka mutu. Sai dai a baya-bayan nan hukumomin sun sanar da sake buɗe wurin domin ci gaba da gudanar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan, amma sai dai gwamnati ta miƙa wa wani kamfani daga ƙasar Sudan a matsayin wanda shi ne kaɗai ta amince ya ci gaba da aikin haƙar waɗancan ma'adanai. Ga alama wannan hukunci na gwamnatin jamhuriyar Nijar bai yi wa dubban al'ummomin wannan yanki na Kwandago daɗi ba. domin suna ganinsa a matsayin wani tsari ne na tauye musu haƙƙi a matsayin su na 'yan ƙasa.
Alhaji Lauli Garba Dan Isa ne shugaban kwamitin ne na 'yan aikin zinada. Duk kuka ne muka zo yi domin lalle an buɗa. Amma an buɗa ma mai kamfani sai aka ce za a ɗaukar mu laboratory, mu kuma ba mu fatan a mai da mu laboratory da mu da 'ya'yanmu. Aikin nan mun iya shi, mun muka fara nemo wannan zinariya, Allah ya gwada mu muke aiki. Amma gwamnati an samu aka sai an ruhi, yanzu a buɗa a ba mu kuma abu ya gagara an kai wani an aji. 'Ya'yanmu suna kallo ana ebo wannan arzikin na inda muke, amma mu an ce dole laboratory za a ɗaukar mu da mu da 'ya'yanmu. To shi ne mu ba mu amince ba. Ita gwamnati na mai adalci mun sani ta zo ne don ta nemo haƙƙin talakawanta ta miƙa hannunsu. Dalilin shi ma ya sa har wasu Turawa aka kora wanda suka koya mu Hausa, suka kawo mu yare nasu muka iya muka san hanyar da za mu bi. Ta kore su don ta ba talakawa haƙƙin ta. To amma mu ga yanzu an zo an hana mu namu haƙƙi.
To ni dai sunana Mahmudu Isa. Wurarenmu da muka saye wani na aiki yana fidda arziki, mu muna saya muna kallon shi. To gwamnati ya shiga tsakaninmu.
Malam Adam Garba Gardeman garinmu ne Kwandagu. Mu gwana kanmu ne kakanni da kakanni, an hana mu mai aiki. Yaranmu kuma Najeriya ba ta shigowa. Idan muka tafi Najeriya, barayi su koro mutane, saraki su koro mu, ana mun mulakanci. Kuma ga ƙasar mu arziki ya samu, kuma an hana mu. Mutum ya zo bai da abin da zai ci, bai da abin yi, kuma ga arziki ana gani, kuma an hana shi. Shi azam na lahiya.
Sunana Lauli Sani Dan Isa. To muna so gwamnati ta sani da babban murya muna kira gwamnati ta shiga wani al'amari, dan bai yiwa a ce mutum da gidanshi a amshe masa gona kaga bai san ya zai yi rayuwa ba. Muna zargin minister da SJ tashi saboda abubuwan da aka yi ba a yi su akan doka, ba a yi su kan ka'ida ba. To wannan abun ba zai haifi da mai ido, dan mu ba za mu hakura ba, kuma ba za mu tsaya a ci mu da yaki ba. Bai yiwa Allah ya ba mu arziki da gidajenmu da gonakinmu mu zama 'yan kallo. Hatta kai yanzu hanya ta shiga garinmu sai an dinga mamu barazana, ana karmu mana, ana zare mamu ido, soja yana cewa zai halbe ka saboda mutum guda wanda ba dan jaha ba, ba dan yanki ba, daga wata ƙasa ya zo ya fa 'yan ƙasa daraja da mahimmanci, a kwace abin 'yan ƙasa a ɗauka a ba mutum guda. Idan ba a ɗauki mataki ba, to tsakani da Allah akwai matsala.
Shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa, shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.
Madam Audu Dan ne to na cikin 'yan ƙungiyar fararen hula a jamhuriyar Nijar da ke sanya ido a kan wannan batu ya yi tsokaci.
Abinda nake so mutane su gane, ba wai gona ba, hatta gidanka in gwamnati ta ce tana buƙatar wannan wurin, dole ka tashi ka ba ta wurin. Amma sai an biya ka haƙƙi wanda ke naka. Kenan in suka ji suna jin an ƙware su, in suka ji suna jin gwamnati ba ta masa daidai ba, akwai hanya da za su bi ta shari'a su sa gwamnati shari'a, kuma gwamnati dole ta ba su haƙƙinsu. Amma ni na ji lokacin da SJ ta yi bayaninta ga 'yan jarida, ta ce wanga wuri da aka yi gwamnati ta ba da shi, kenan gwamnati za ta yadda haƙƙin jama'a. Na ɗaya kenan. Na biyu, ta ce irin wancan na cire ƙarhinka wanda mutane ke son a yi, an yadda an keɓe wuri, ana tunanin wurin da aka keɓe wanda za a yi bada shi dama, wanda za a bada dama ka tai ka cire ƙarhinka ta hanyar gargajiya za a tono wannan zinare. Yanzu kira na ga gwamnati ta gaggauta wannan cire sarmin, cire gumanka wanda za a yi, a hiddo shi da gauga don mutane in aka yi shi hankali zai kwanta. Kuma waɗanda ke da wurare waɗanda za a ba su haƙƙinsu, gwamnati ta gaggauta biyan su haƙƙinsu don wanga kucece-kucecen da ya ƙare. Mu muna sa ido, kuma su ina kira gare su kwantar da hankalinsu. Ai irin ta ce ta fara samuwa ga mutane saboda sun yi ta ɗumumuwa waɗanda aka gaba su dace ba, bayan an yi masa magana suna magana har aka kai su aka kulle ɗan kwana biyu kamar jan kunne. Muna fatan a yi maza-maza a biya kowa haƙƙin shi don a zanna lahiya.
Sai dai ƙoƙarin da abokin aiki Mansur Sani ya yi domin samun ƙarin bayani daga ɓangaren hukumomin gwamnati da wannan lamari ya shafa ya citura. Amma wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma zai ci gaba da tuntuɓar mahukuntan na jamhuriyar Nijar domin su yi ƙarin haske game da wannan mataki nasu na taƙaita haƙƙin mallakar gudanar da aikin haƙo ma'adanai a wancan yanki na Kwandago a jihar Maraɗi mai makwabtaka da Najeriya. Masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari.
Yanzu kuma sai labaran wasanni da zai zo mana daga nan Washington DC.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Valencia ta ƙasar Spain ta kaddamar da ɗan wasan gaba na Najeriya Sadiq Umar a matsayin sabon ɗan wasanta. Sadiq ya koma Valencia ɗin ne akan aro daga ƙungiyar sa ta Real Sociedad har ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasanni ba tare da zaɓin sayansa ba. Real Sociedad ta sayi Sadiq a cikin watan Satumban shekara ta 2022 domin maye gurbin ɗan wasanta Alexander Isaac wanda ta sayarwa ƙungiyar Newcastle ta Ingila. to sai dai kuma tauraron dan wasan na Super Eagles ta Najeriya bai haska sosai ba a kungiyar sakamakon rauni da ya sha fama da shi. Lamarin da ya sa wasanni 50 ne kacal ya bugawa kungiyar a tsawon zamansa na watanni 28 inda a ciki ya sami zura mata kwallaye hudu. Dan wasan gaba na kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Vinicius Junior na fuskantar barazanar dakatarwa ta tsawon wasanni har guda hudu bayan jan katin kura kai tsaye da ya samu a wasan da kungiyar ta buga da Valencia a ƙarshen mako. Hakan ya biyo ne bayan wata arangama da ta hada shi da mai tsaron gidan Valencia a minti na 79 na wasan inda aka ga Vinicius din ya zungure shi a baya. Daga nan ne dan wasan dan kasar Brazil ya ƙara fusata inda ya kaiwa mai tsaron gidan na Valencia naushi a wuya. Lamarin da ya sa alƙalin wasan bayan nazarin bidiyo ya ba shi jan katin kura kai tsaye. Hukumar kwallon kasar Spain na nazarin wannan arangama inda suke neman tantance ko akwai yanayin fusata da mugun nufi a tattare da halayyar ta Vinicius, wanda hakan kan iya janyo masa dakatarwa ta tsawon wasanni har guda hudu bisa dokar ladabtarwa ta hukumar mai lamba 103. Yayin da ake dab da soma fafa ta babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana, shahararren dan wasan kasar Serbia Novak Djokovic ya ce har yanzu yana fama da razanar abin da ya faru idan ya shiga birnin Melbourne shekaru uku bayan da aka koro shi sakamakon dokokin annobar corona na kasar Australia. Gwamnatin kasar ta Australia ta soke visar sa ta shiga kasar bisa dokoki da ka'idodi na kiwon lafiya saboda bai karbi rigakafin cutar corona ba. Bayan daukaka kara da yayi da bai sami nasara ba, an tilasta masa barin kasar, wanda kuma ya sa bai sami damar fafata gasar ta Australian Open ta shekara ta 2022 ba. To sai dai kuma ya sami shiga a gasar a shekara da ta biyo bayanta ta 2023 inda ya yunkura ya kuma kafa sabon tarihi na lashe gasar har sau 10. Yanzu haka Djokovic mai shekaru 37 ya sake daura damara inda tuni ya sauka kasar ta Australia domin fafata gasar ta bana wanda za a fara a ranar Lahadi mai zuwa. To karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Gai da Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da yin murabus daga shugabancin jam'iyyar Liberal sakamakon karuwar rashin gamsuwa da jagorancinsa bayan barin mukami na bazata da ministan kudin sayi. Lamarin da ya fito da girman baraka cikin gida a jam'iyyar. Ranar Litinin, Trudeau ya ce rikice-rikicen cikin gida sun nuna cewa ba zai iya zama zaɓi mafi kyawu a zaɓen gaba ba. Shugaban na Canada mai shekaru 53 zai ci gaba da kasancewa a matsayin Prime Minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar ta Liberal. Wani jami'i da ke da masaniya kan lamarin ya ce majalisar dokoki, wadda aka shirya ta koma aiki a ranar 27 ga watan Janairu, za a dakatar da ita har zuwa 24 ga watan Maris. Wannan lokaci zai ba da damar gudanar da zaben shugabancin jam'iyyar ta Liberal. Yankin Washington DC a nan Amurka ya fuskanci guguwar dusar kankara yayin da majalisar dokoki take zaman tabbatar da zaben shugaban kasa na shekarar 2024, kuma ake shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban kasar Jimmy Carter da ya rasu a makon da ya gabata. Ana ci gaba da aikin kawar da dusar kankarar a manyan hanyoyi da wuraren shakatawa masu jan hankalin masu yawon bude ido a yankin na Washington DC, kamar ginin majalisar dokoki ta Amurka, Fada White House, ginin Washington Monument da kuma babbar majami'an nan ta Washington National Cathedral. A wani muhimmin mataki na miƙa mulki a tsarin demokradiyyar Ghana, shugaba Nana Akufo-Addo ya jagoranci zaben shugaban kasar John Dramani Mahama a wani rangadin fadar shugaban kasar ta Jubilee House a yau Litinin 6 ga watan Janairu.
To masu sauraro, da haka ne muka karkashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shirye mu da suka gabata da rashin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana kawo muku shirye-shiryen mu na yau, da Julie Lars Gresham wadda ta tare da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, Nisar Fil Hashin Gumi, da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.